Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana tsaro. Shin wai menene tasirin dauko sojojin haya daga wata kasa zuwa wata kasar domin samar da tsaro tare da yakar yan ta'adda? Anya ba baiwa wasu ne sirrin kasa ba? Anya ba gazawa ce ga kasa ba? Sannan wace kasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar? Sannan a wace kasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaki Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in zaku da gefe Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro a yanzu haka ina tare da kwararre kan sha'anin tsaro kuma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, wato Group Captain Sadiq Garba Shehu, wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin kasa da kasa. Ranka dade ko zaka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afrika?
Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin dan adam. Tun lokacin mulkiya, wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke mulki, akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi. Saboda kuma sun yi suna a wajen yaƙin nan, su sai suka zama kowane sarki in yana da yaƙi zai iya ɗaukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mishi yaƙi. In sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu. To kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulkiya. Amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin amfani da sojan haya a san Afirka. To sunan sojan haya ya yi kauri ne tun lokacin yaƙin neman ƴancin kai da aka yi a Angola, Zimbabwe, South Africa da Rhodesia, wadda ake kira Zimbabwe yanzu. Wato a wannan lokaci ƙasashen Ingila da ƙasashen Portugal, wanda yake su ne suke mulkin waɗannan ƙasashen, su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan Portugal ko 'yan ƙasan America ko 'yan ƙasan Ingila su je su yi musu yaƙi a wannan Rhodesia ɗin ko kuma South Africa ko Angola. So abinda suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su. Sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da Turawa suke yi a waɗannan ƙasashe. To a Afirka, saboda wannan tarihi cewa Turawan mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya, sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya. Saboda zaka tunawa a wurin 1970 kungiyar ƙasashen Afirka OAU kafin ta zama African Union ita ta fara fito da doka inda ta hana ƙasashe su yi amfani da sojojin haya. To ba saboda komai ba, saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da Turawan mulkin mallaka da suke so su kare ma'aikatunsu da mutanensu da suke ƙasashen Afirka wanda ba su samu mulki ba, inda ya samu baƙin suna kenan. Wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan don ƙasashen Afirka ba su kashe ta ba. To amma kuma da duniya ta zo ta canza, sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska. Me ye sabon fuska? Ƙasashe kamar America, waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasansu na America. Alal misali, kaga jama'a suna iya cewa me zai sa America ta ɗauki sojoji 'yan America ta kai su wata ƙasa wanda ba America ba ne a je ana kashe su. To su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu. So idan America tana da wani ƙasa da take so ta je ta yaƙi, maimakon ta tura 'yan ƙasanta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a Somalia, sai su ɗauki waɗannan sojojin haya. Amma sai aka zo aka canza musu suna, kamar yadda dai Wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi, haka su ma suka canza. Maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin haya yanzu suna kafa kamfani. Saboda a ba abin kamar zan ce meye a canza makanzo suna, suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri, wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasarsu a cikin wani aibi, sai su ɗauki waɗannan mutanen. Su kuma 'yan jari hujja ne, su ba su da ƙasa. Duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su, za su je su yi mata aiki. Za ka yi mamaki kasancewa yaƙin da aka yi a Iraq wanda America ta yi yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojin ta bane na kanta ne sojojin haya ne da ta dauko kuma a ciki zaka samu mutane daga kasashe da yawa suna da kamfanoni zaka je ne a dauke ka aiki to kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na daidai wanda aka fara tun lokacin mulkiya yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunan su sai a dauke su aiki wani lokaci aikin kuma kala kala ne na yaki kaga akwai wanda aiki ne tsagoran yakin za a yi akwai wanda kuma za su ba su kos dinga daukan musu safara ta jiragen sama ne abin da mutane ba su sani ba yawancin manyan kasashen nan yanzu idan yaki ya kama saboda kawo alim sa ba da America idan yaki ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abin nan za su tura na sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa wannan abin da ya faru a Iraq kenan abin da ma ya faru a Afghanistan kenan duk inda America take yaki ba a kasanta ba zaka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to America ce ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa Russia ma tana da wani Wagner group kuma da America zaka ji ana maganan executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a Liberia sun yi amfani da su a Sierra Leone a rubutance America ne take bada wannan you know wannan tallafi na yakin da aka a Somalia ko a Sierra Leone ko a Liberia amma sojojin haya ne suke dauka
to ana ta cewar tsohon shugaban Najeriya ma yayi amfani da sojojin haya wato Dr. Goodluck Jonathan domin yaki da Boko Haram ana dab da za a yi zabe wani karin bayani zaka mana akan haka sannan kuma kulliya na biyan kudin sabulu idan aka yi amfani da sojojin hayan nan
sai mu koma a lokacin da shi tsohon shugaban kasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka dauko asalin su ɗan abun nan ɗan kasan Afirka ta Kudu ne aka dauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka dauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi dan da yake ya sace kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka dauko su maganar su magana ce ta kuɗi ba za su zo su fada ne saboda suna kishin kasan ka ba ku suna a ka biya su kuɗi amma kuma a maganar gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka yi abu nan amma kaman dole of course mutun ya zo zai maka yaki ai dole akwai wasu sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a je a musu liken asiri so kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulkiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon daidaiku a dudduke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai ɗan haya da zaka dauka in kana da yaki zo su maka yaki kamar yadda muka gani lokacin mulkin Jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban kasa na yanzu bai yadda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan tambayar tana da ɗan sarƙaƙi saboda me yawanci kamar yadda na ce maka ala misali Ingila tana da wani kamfani da ke haka diamond a wata ƙasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su dauki sojoji farin fata ɗin America su kai ba dan in America za su ta ratsi akan wannan sai su dauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abinda za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya bane wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka America za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hayan suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin cewa Ingila ko America ta taimaka an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukatar ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine America ta taimaka a Somalia ta taimaka a Sierra Leone ta taimaka a Liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake yanzu kaga a turance ma ana so ma a daina amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi son a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin mulkin mallaka a kasashe kamar su Angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan treaty din na Organization for African Unity wanda yake su kasashen Afirka sun hana maka su amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan treaty din kasashen Afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro
kaftin ko ai cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya sannan a ƙarshe waɗanne ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya?
A ƙasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya, kaga za ka iya ƙirga Amerika, suna da kamfanoni da yawa don doka ta bada daman a kafa waɗannan kamfanonin. Sannan za ka yi maganan South Africa, Afirka ta Kudu, su ma suna da wannan kamfanonin, kaga kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin Jonathan Daidai lokacin zaɓe ne daga South Africa aka ɗauko su. Sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan Russia su ma suna da wani Wagner Group wanda shi ma yana wannan aikin. Sannan ƙasashen da suka tarwatse ƙarƙashin Russia ta da, kamar su Ukraine nan da sauransu, saboda tattalin arzikinsu suna da makamai, suna kuma da sojoji. Kaga kamar kuma wato lokaci haɗaka ake samu. Kaga zan sake dawowa Najeriya. Kamfanin da aka kawo da South Africa ya zo ya aiki, ya yi ma aiki ma gwamnatin Jonathan. A ciki za ka samu 'yan Ukraine a ciki. Za ka samu dai mutane da ƙasashe da yawa. Kamfanin yana yiwuwa an kafa shi a na ƙasa ne, amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su ɗauke su, saboda ba kamfani ne a tsaye ba, in aiki ne ya samu. Kamar yadda za ka je ne kana so ka gini a nan Abuja, ka zagaya ka je ka ga mai plasta nan, ga mai ga electrician ka ɗauko suka tafi, to su ma haka suke harɗa mutane. Ba ruwansu kamar yadda na ce da maganan ƙasa, su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki. Amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi. Saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba. Kaga alal misali da suka zo suka yi ma gwamnatin Jonathan aiki, kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasaran da suka ci a cikin kwanaki 100, ina jin da suka zo suna wannan yaki.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin group captain Salif Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin, da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.